sunana Jamilu Ubale Hura. Bana gaskiya ba rigima komai game da sallah, tunda bana akwai mai gaskiya ana harka kasuwa lafiya ba komai. Wannan sallah kirkibet din gaskiya bai zo a wani dudani ko wani abu ba, bara an yi wahalar mai bara daidai kirkibet din bara, amma bana kuma Allah bai kawo ba, kin san komai Allah ne ke kawowa.
Sunana Christian Jaba. Yadda yake man Petrus shekara nan gaskiya da dan Juma shekaru daya ba mu samu irin wannan ba. Mu da gaskiya da daya muna farin ciki ga wannan gwamnati yanda ta kawo mana shi haka. Muna roƙon Allah, Allah ya ba mu cigaba ya zama kasa mu ta kara gyaro haka nan.
Yadda mutane suka rika bayyana ra'ayoyinsu kenan akan yadda aka samu wadatar man fetur a ƙarshen wannan shekara, sabani yadda aka samu ƙarancin sa a bara. Wanne mataki ne aka dauka na shawo kan ƙarancin man? Shugaban ma'aikatar man fetur ta Najeriya, mai kantuka Challa Baru, yayi bayani.
Babban abar da muka yi ita ce mun tabbatar da cewa muna da mai yadda ya cika duka tankunan da muke da su, kuma muna da wasu ma a jiragen ruwa a yanzu da muke magana. Kuma a wancan lokacin mun samu makiyar gwamnati, makiyan al'umma, makiyan 'yan Najeriya da suka dinga kwashe mai, ima shigowa da shi suna saya sai su je su boye da sauransu. To muna nan tare da jami'an tsaro da kuma ma'aikatan da suke tabbatar da cewa duk man da aka shigo da shi an sai da shi yadda ya kamata, wato mutanen DPR, ta ma agency ce ta ƙarƙashin ministry din man fetur. Muka ga cewa muna ta shigowa da man nan yadda duk abin da suka kwashe suka je suka boye sai dai su sha shi, don man muka yalwatar da shi ta ko'ina. Suka ga ba yadda suka iya, mun wayi gari yadda yake suka dinga fitowa da man nan suna sai da shi ƙasa ma da 140 kowace lita. Mun ga lokacin da suka dinga sai don su samu kuɗinsu ya dawo. To kuma sun ɗauka cewa wannan karon ma za mu yi bacci. To a yanzu da nake miki magana, ina da man da ya sama da lita biliyan 3. Wannan lita biliyan 3 ko da ba mu shigo da digo ɗaya na mai ba, zai kai mu kwana 60 a ƙasar nan ana sha kuma ba samu makon rashin mai ba. Don ka har ƙarshen zaɓe da za a yi da yake zuwa cikin February, in Allah ya yarda, muna da isasshen mai. Kuma ba cewa ne zan daina shigowa da man, zan ci gaba da shigowa da man, don mai gida shugaban ƙasa ya ba mu ƙarfi da ƙarfe na shigo da man.
To sai dai duk da wadatar man da aka samu a bana bai hana masu motocin sufuri ƙara kuɗin mota ba, kamar yadda jami'in ƙungiyar ma'aikatan sufurin motoci na ƙasa, wato NURTW a tashar Apo da ke cikin garin Abuja, Muhammad Waziri ya yi ƙarin haske.
An samu bambanci, wani wurin dama ana ɗauka 3,000 ya dawo 3,300 ko da 500, duk tana kasancewa.
To an yi ƙari kenan,
sakamakon kaya da fasinja za su zo da shi dole zai zamanto ba zai dauku ba sai sun ƙara kuɗi, saboda kayan abinci ne, kayan nauyi.
Ba wai an ƙara kuɗin mota saboda ko wuyan mai ko wadatuwar mai ba.
Ba wai an ƙara kuɗi don haka bane, saboda yanayin yanda abubuwa dai suka caccanza daga kayan mota din zuwa wasu abubuwa dai wanda mutum zai tafiyar da ƙarfe ya je ya dawo.
Abin jira a gadi shine matakin da gwamnati za ta dauka wajen shawo kan kungiyoyi masu zaman kansu da suka ce suna bin gwamnati kudaden dako wuri na gugan wuri har naira biliyan 800 saboda a ci gaba da samun man fetur a ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.